بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yawwa masu kallon mu da sauraron mu da kuma waɗanda za su kalle mu su saurare mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani, kuna kalle da sauraron mu ne daga makarantar mu ta Darul Hadisi Salafiyya da ke number 4 Madarkaci Road, gaskiya layout Zaria, jihar Kaduna a nan Najeriya. Yanzu da muke magana, daren Litinin ne daidai da daren 19 ga watan Zulqa'ada, hijira na da shekara 1432, daidai da 16 ga watan Oktoba shekara ta 2011. Wannan kasar da kake kallo da saurare mun yi shi lamba da 0, wato lambar shi kenan 0. Kasar din da zai biyo bayan shi, in Allah ya so, shi ne kasar na lamba na 1 na karatun littafin Al-Imam An-Nasa'i. Ba tare da tsawaita bayanai ba, tunda irin wannan muqaddima yanzu ta zama shahararriya, tunda mun yi ta Bukhari yau kusan shekara 3 makon da ya gabata, kuma mun ɗauke kaf muna ta yin muqaddima dangane da tarihin Imam Muslim da bayanin littafin shi. Kenan, musamman ga waɗanda ke lazimta zuwa wannan makaranta, abin ya zama ba baƙo ba ne. Kamar yadda na ɗan sha gabatarwa, tun farko malamai sukan gabatar da ire-iren waɗannan tarihi na littafi da kuma mai littafin bayan sun kammala karantar da littafin. A kira walima, a ci abinci da gwargwadon abin da ya sauƙaƙa, a yi tarihin littafin da mai littafin kamar yadda na faɗi. Irin ɗabi'ar da yanzu malamai da ke tahqiqi littafai sukan gabatar a farkon littafai ɗin ko kuma masu sharhi. Na sha buga mana misalai da wannan aiki na Al-Imamu Al-Jazari, malamin ƙira'a da Al-Mus'ad Al-Ahmad fi khatm Musnad Al-Imam Ahmad. Sannan na sha buga mana misali har wa yau da littafin Umdat Al-Qari wa Sami' fi khatm Sahih Al-Jami', wanda Al-Imam As-Sakhawi ya akan Sahih Al-Bukhari. Haka kuma khatm Sunan Al-Imam Abi Dawud na Al-Imam Al-Misri Abdullah Ibn Salim. Waɗannan littafai kyakkyawan misalai ne na irin wannan aikin da na faɗi malamai sukan yi. Da zamani sai al'amari ya koma ba wai sai lallai malami ya karantar da littafin ba, haka siddan malami zai iya ɗaukar littafi ya nazarin shi, sai ya mishi wannan khatima, ya mishi wannan ainihin khatima, wato ya kawo tarihin mai littafin da kuma tarihin littafin. Malamin da ya shahara akan haka shine Al-Imam As-Sakhawi. Yayi Bukhari, yayi Muslim, yawa Abu Dauda, da shi kuma yayi wa Al-Imam An-Nasa'i din akan wannan littafin nashi, ya sa mishi Buhyatur Raghib Al-Mutamanni fi Khatm An-Nasa'i. Wannan littafin yana dauke da tarihin Al-Imam An-Nasa'i da tarihin littafin shi da kuma tsarin yadda ya rubuta littafin. A cikin wannan muqaddima ta wajen takaita kwarai da gaske, kuma insha Allah ta'ala muna fatar ko da za ta samu shiga cikin kasar na ɗaya, abinda zai shiga din kaɗan ne wanda ba ma zaton haka. Insha Allah zan tattauna bayani dangane da tarihin Imam An-Nasa'i da kuma tarihin littafin shi. Bangaren tarihin Imam An-Nasa'i, ina so zan bayyana sunan shi da nasabar shi, wato iyayen shi da kakannin shi, da kuma nisbar shi zuwa ga ina da me ake danganta shi, da kuma alkunyar shi, baban waye shahara ake ce mai. Zan yi bayani insha Allah dangane da lokacin haihuwar shi da kuma tasowar shi, yaushe ya fara neman ilimi, da kuma yawo domin ainihin bidar tattara hadisai, su waye malaman shi, lokacin da shi kuma ya zama malami su wane ne almajiran shi, wani matsayi ne ya samu a cikin ainihin wato ilimin hadisi, da kuma waɗanne irin yabo ne da zubugutawa wadda malamai suka yi mishi na gaskiya. A ƙarƙashin wannan zan taƙaita bayani dangane da matsayin shi da malamai suka faɗi a hadisi, da matsayin shi da malamai suka faɗi a fiqh, sannan zan yi bayani dangane da aqidar Al-Imam An-Nasa'i, da kuma warware wata matsala dangane da cewa shi ko gaskiya ne Imam An-Nasa'i ɗan Shi'a ne. Insha Allah ta'ala zan yi bayanin wannan. Bayanin mazhabar shi ta fiqh, shin Imam An-Nasa'i yana bin ɗaya daga cikin mazhabobin malaman fiqh waɗanda suka shahara musamman mazhabin Shafi'iyya ko kuwa abin yake. Sannan zan kawo taƙaitaccen bayani dangane da yadda malamai suka kawo tarihin Imam An-Nasa'i mutum ne mai kula da ainihin ibada da kuma haƙƙoƙi na jama'a. Bangaren abin da ya shafi ainihin wato littafin shi kuwa, insha Allah ta'ala zan yi bayanai dangane da abin da ya shafi littafin shi da ya rubuta da kuma tarihi akan rasuwar shi, yaushe ya rasu, a ina, a kuma ina ainihin aka binne shi. Allah ya gafarta mishi. Bangare na biyu wanda ke dauke da bayani dangane da wannan littafin nashi da zan karantar, wanda aka fi sani da suna Sunanun Nasa'i ko kuma Al-Mujtaba. Zan yi bayani dangane da wannan littafi Al-Mujtaba, menene sunan littafin na gaskiya, sannan sai tarihin rubutun littafin, me yasa Al-Imam An-Nasa'i ya rubuta littafin, sannan sai riwayar littafin, ya aka ruwaito littafin, su wane ne suka ruwaito. Wani bambanci ke tsakanin wannan littafin nashi Al-Mujtaba da asalin littafin wanda yake shine As-Sunan al-Kubra? Kenan wannan ya nuna mana littafin rairaya ce daga ainihin wani littafi nashi. Zan yi bayani dangane da wannan. Shin Imam An-Nasa'i din shine da kanshi ya rairayo wannan littafin daga cikin babban, ko kuwa almajirin shi ne Abubakar ibn Sunni? Bayani dangane da yawan ainihin wato hadisan da ke cikin wannan littafin da kuma irin tsarin da Imam An-Nasa'i ya bi wajen kwararo hadisai da kulla babuka da kuma irin sibogi da yake amfani da su na karɓar riwaya da kuma bayarwa, kamar haddasana ko akhbarana ko an ko makamantan haka, wace hanya Imam An-Nasa'i yake bi wajen kwararo isnadi da matanin ainihin hadisan cikin wannan littafi? Shin Imam An-Nasa'i yana yawan maimaita isnadodi da kuma yawan maimaita hadisi, me yasa a wuri ne yake maimaita isnadodi, me yasa kuma yakan bi ainihin ya ta maimaita hadisi a nan wurin da can wurin da makamantan haka? Waɗanne sharuɗa Imam An-Nasa'i ya kafa wajen ainihin rubutun wannan littafi nashi? Idan aka ɗauki wannan littafin nashi Al-Mujtaba aka saka shi a tsakankanin sauran littafan hadisi kamar Bukhari, Muslim, Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah, wani matsayi ne wannan littafi yake dauka? Waɗanne kalmomi ne suka shahara Al-Imam An-Nasa'i yake yawan amfani da su a cikin wannan ainihin littafi? Sannan insha Allah ta'ala zan ɗan yi tsokaci dangane da wani salo da Nasa'i yake bi wajen bayyana matsaloli ko illolin hadisi a cikin ainihin wato wannan littafin nashi. Shin ko akwai hadisin ƙarya wanda an tabbatar da cewa ƙarya ne, ba Annabi ya faɗi ba a cikin wannan littafin? Insha Allah ta'ala zan bayyana haka. Sannan bayanin darajojin wannan littafi da kuma irin wuraren da malamai suke ganin da Imam An-Nasa'i kaza yayi ba kaza yayi ba a cikin wannan littafi. Da ƙarshe, littafan da aka rubuta domin yi wannan littafin hidima, zan tattauna dangane da sharhohin littafan, daga ciki kuma wani sharhi ne ni mai karantar da littafin zan fi dogara a kai, insha Allah ta'ala, da kuma nau'in littafan da aka ainihin yi wa littafin hidima a kansu, da kuma nuskar da ni zan bi wajen karantar da littafin. Wani babban malami mai suna ainihin Dr. Umar Ayman Abubakar, profesa ne a cikin ilimin sunna, ya rubuta littafi akan tarihin Al-Imam An-Nasa'i da kuma wannan littafin nashi mai suna Al-Imam An-Nasa'i wa kitabuhu Al-Mujtaba, tarjamatun wafiya anil muallif wa dirasatun mufassala an kitabihi bi tahriri shurutihi wa bayan manhajihi wa kashfi as-sina' al-hadithiyya وحصر مصطلحاته وذكر القواعد التي استخدمها للترجيح بينها وبين الروايات المختلفة مع المقارنة بينه المجتبى وبين أصله السنن الكبرى من وجوه العدة. كم قلنا للتاشي بروفيسور عمر أيمن أبو بكر يروه تاشي بمن يتككن تاريخ إمام النسائي وكما تاريخ وانا للتاشي الناشي. إن الله ياسو galibin abubuwan da zan faɗi a wannan muqaddima zan faɗe su ne ina masu jingina kai tsaye da ikon Allah a cikin wannan ainihin littafi na Professor Umar Abubakar. Allah ya saka mishi da alkhairi. Dangane da tarihin Imam An-Nasa'i, sunan shi dai Ahmad, sunan mahaifin shi Shu'aibu, kakan shi sunan shi Ali, mahaifin kakan shi sunan shi Sinan, kakan kakan shi sunan shi Baharu. ana ce mishi annasa'i ne dangantawa zuwa ga ƙauyen su ko ainihin anguwar su, wanda wannan shine sunan ta na gaskiya nasa. Dan haka ba a karanta shi da nisa, annisa a annasa'i haka ake karanta. Dan haka masu karantawa da nisa'i su daina karanta shi kuskure ne, annasa'i ne. Shi ma ba khurasani ne, mutumin khurasan ne. Khurasan kamar yadda ayyubi bayani a wurin tarihin Imam Muslim tana daga cikin manya-manyan yankuna na ƙasar Farisa, amma a yanzu an dargaza wani bangare nata ya fada ƙasar Afghanistan, wani ya fada Iran, wani bangaren ya fada ainihin wato tarayyar Soviet. Imam Nasa'i daga wannan yanki ainihin ya fito, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi. Dangane da gidan su Imam Nasa'i, gaskiyar lamari malamai ba su gano cewa Imam Nasa'i ya taso daga wani gida ne na ilimi ba, ana ganin ya taso ne daga gida gama garin gida, ba gidan malamai ba. Shi yasa babu wani tarihi dangane da ainihin cewa mahaifin shi malami ne ko kakan shi ko mahaifiyar shi ko makamantan haka. Alkunya, an yi mishi alkunya da cewa Abu Abdurrahman. Sai dai a iya binciken malamai ba su iya gano cewa ko takamaimai yana da wani ɗane Abdurrahman ba, amma kuma wannan baya nuna cewa ba yi da shi, amma dai alkunyar shi ita ce Abu Abdurrahman. Abin da ya sa yakan faru kafin mutum ya aure ya samu wa da kanshi alkunya, to ko bayan ya yi aure ya samu ‘ya’ya, sai wannan alkunya ta farko sai ta bi shi. Saboda haka ta yi, haka ne ya faru da Imam Nasa'i, ta yi kuma yana da ainihin ɗa ne mai suna Abdurrahman, don haka ake ce mishi baban Abdurrahman. Dangane da lokacin haihuwar shi, da aka tambaye shi sai ya ce, to al'amarin da ya yi kama da cewa an haife ni shekarar hijira na da 215. Wannan ka gana daga abin da zai ƙara bayyana maka kamar bai tashi gidan malamai ba, don galibi wanda ya tashi gidan malamai sukan rubuta komai da komai. Amma shi da kanshi sai ya ce, yushbihu an yakuna sanata kaza wa kaza, kamar dai an haife ni shekara ta 215. Wannan ita ce maganar da malamai suka fi gamsuwa da ita, kamar yadda al-Imam Zahabi da al-Imam ainihin As-Subki da Ibn Gharri Bardi a cikin An-Nujumu Zahira, Ibn Taghri Bardi da sauran manyan malamai haka suka tabbatar. Hatta almajiran shi irin su ainihin wato Abu Sa'id ɗan Yunus haka suka tabbatar. Ko da ita wasu na ganin cewa shekara ta 214 ne, amma dai kaga bambancin shekara guda ne. Sudi ya yi wani kuskure a cikin littafin shi mai suna Husnul Muhabara, yace an haifi Nasa'i a shekara ta 225, sai ya ƙara shekara 10 akan abin da yake gaskiya ne. Amma kuma shi kanshi Suyuti sai aka fahimci kuskure ne, da mun da yazo cikin littafin shi mai suna Tabaqatul Huffaz, sai ce gaskiya an haife Nasa'i shekara ta 215 ne. Kaga a can za a fahimci cewa tuntuɓan alƙalami ne ya faru. Allah ya gafarta musu. Kamar yadda muka faɗi, Imam Nasa'i ya taso ne gida, ba gida ne wanda malamai suka bincika suka gano cewa gida ne na ainihin ilimi ba, sai dai kasantuwar wannan zamani, zamani ne wanda yake akwai nagarta a ciki da kuma ainihin a jimillance ilimi ya ainihin yi kirari a wannan lokaci. Don haka zaka samu matasan wannan lokaci, hatta waɗanda ba su taso gidan malamai ba suna da sha'awar ainihin harkar ilimi. Don haka Allah ya taimake shi, ya fara neman karatu tun yana ɗan shekara 15 a duniya, a inda da kanshi yake cewa ya tafi wurin ainihin wato babban malamin shi Qutaybatu ɗan Sa'id a lokacin hijira na da 230 daidai ya fara neman karatu. Kaga an haife shi 215, ya tafi neman makaranta kuma 230, kaga ya nuna yana ɗan shekara 15 ya fara ainihin wato zama gaban malamai. Ya zauna a hannun malam Qutaybatu ɗan Sa'id shekara 1 da wata 2, shi ya faɗi haka da kanshi, shekara 1 da wata 2. Allah ya albarkace shi da wannan shekara 1 da wata 2 da ya zauna a gaban wannan malami, domin da yawancin hadisan da yake ruwaitowa daga gare shi, hadisin farko ma a cikin wannan littafi daga wannan malami ne Qutaybatu ɗan Sa'id. Shi ko Qutayba ɗan Sa'id malamin duniya ne, malamin malamai ne, ya karantar da su Imam Bukhari da Muslim da su Imam Nasa'i da Tirmidhi da Abu Dawud, duk waɗannan almajiran shi ne. Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu. Daga baya Imam Nasa'i ya yawon neman ilimi a inda ya kewaye wannan ƙasa tasu ta Khurasana, ya kuma shiga manya-manyan garuruka irin su Dimashq, ya shiga ainihin wato garurukan da ke kusa da garurukan su irin su Marwa da Mai Sabor kamar yadda muka ce a cikin ainihin Khurasan din ya shiga kasashe irin su Hijaz wato kasar Makka da Madina yayi karatu ainihin a Masar yayi karatu a Iraki kamar yadda ya karatu a ainihin wasu yankuna mabambanta yankunan da galibi zaka ga Imam Zahdi ya ambace su a cikin littafin shi mai suna Al Amsar Zawatul Athar wato garuka masu tarihin ilimi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi hakikanin al'amari Al Imam An-Nasa'i babu wani tarihi da ya nuna cewa Balarabe ne shi ko ba Balarabe ba sai dai ga makirin jawin abinda malamai suke tunani shine ana ganin Balarabe din ne wato abinda yasa su malamai na musulunci jama'a ba a iya gane Laraba ne ko ba Laraba ba in ba wani dalili ne yasa suka fada ko aka gano ba saboda musulunci ya mai da larabci ya zama harshen da ake yada da'awa da shi ake rubuce rubuce yanzu idan ba wani dalili zai sa ba in kana karanta littafin Abdullahi Gwandu ya za ka gane cewa wannan Balarabe ne ko ba Fulani ba za ka iya gane ba yanzu kamar malamin da zan gabatar yau wanda yayi littafin Nasa'i sharhi mafi girma a duniya ba Balarabe bane buzu ne yana da yare a bakin shi to amma ba za ka iya gane cewa ba Balarabe ne ba Imam Bukhari ba Balarabe bane Ibn Majah ba Balarabe bane ina fata an gane to so da dama malamai sukan tabbatar da cewa Imam An-Nasa'i kasantuwar ya fito daga Khurasan ba ainihin Balarabe bane ni kana na sha fadin haka saboda galibin wannan shine ar-ra'yi al-am kamar a ce mutum ya fito daga ainihin kudancin kasar Zaria din nan tunanin farko shine ana ganin kawai ba Bahaushe bane ko ba Fulani bane za a kalle shi a matsayin kaje ko katab ko makamantan haka amma kuma kun ga akwai ɗan asalin kudancin kasar Zaria din nan Fulani ne ko Hausa ko makamantan haka saboda haka Imam An-Nasa'i kamar yadda ainihin malaman suke bayyanawa ana ganin cewa Larabawa ne duk da sun samu kansu a wannan yanki na ainihin Khurasan Allah madaukakin sarki ya gafarta musu dangane da malaman shi kamar yadda muka fara fadi Imam An-Nasa'i ya fara koyon karatu tun yana karami kwarai da gaske dan haka yayi karatu a wurin malamai masu dimbin yawa kun ga dai sai da shekara 88 a duniya shekara shi 88 a duniya to irin wannan mutumi da ya dubi waɗannan shekaru a duniya yana da kwadayin ilimi to lallai ana sa ran zai zan yana da malamai masu dimbin yawa dan haka kididdiga ta nuna yana da malamai kusan guda 500 malamai waɗanda ya karatu a wurinsu kusan guda 500 domin ko da ainihin wato a cikin littafin shi wannan da za mu karanta ɗin nan ya ruwaito ainihin daga malamai waɗanda sun zarci guda 400 Allah madaukakin sarki ya gafarta musu baki ɗaya kamar yadda ka ji mun faɗi daga cikin ainihin malaman shi akwai Qutaybatu ibn Sa'id Imam al-Bukhari ma malamin shi ne ya yi karatu a wurin Imam al-Bukhari sai dai kuma bai yi riwayar hadisi a cikin wannan littafin nashi daga Imam al-Bukhari ba in Allah so kamar yadda ne muku alƙawari a Muslim Muslim ma nace yayi karatu hannun Bukhari amma babu hadisi kwaya ɗaya da ya ruwaito a cikin ainihin sahih Muslim daga Imam al-Bukhari haka shi ma Nasa'i babu hadisi ko kwaya ɗaya da ya ruwaito insha Allah ta'ala a cikin karatun za mu samu gaba wanda za mu tantance bayanai akan haka Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi daga cikin malaman nashi har wayo akwai al-Imam Ishaq dan Rawiya wanda shine malamin farko da ya ruwaito hadisi a wurin shi a cikin ɗaya littafin nashi mai suna As-Sunan al-Kubra har wayo daga cikin ainihin wato malaman ya hada malamai da dama da Imam al-Bukhari da Muslim wato sun yi karatu da dama a wurin malamai a guda mana malamai daya wannan magana tana nufin jama'a ku kiyaye wannan magana tana nufin ai ko kuma ce ba ta nufin a lokaci ɗaya suka yi karatu su malaman ne suka dade suna karantarwa ko kun fahimta ma'ana yanzu a nan jami'ar Ahmadu Bello sai a samu malamin da ya shekara 30 yana karantarwa ba ya yi karatu a hannun wannan malamin kuma dan ya tafi ya je ya haihu dan shi ya zo shi ma ya karatu sai ka ga da uba sun yi karatu amma ba lokaci guda ba saboda haka cewar suna hada malamai da Imam al-Bukhari baya nuna ainihin wato cewa sun yi karatu din a lokaci guda wannan na daga takaddamar da galibi dalibai yan kanana da ke tasowa yanzu waɗanda suke samun zuwa karatu jami'ar Islamiyya ta Madina yana daga abin da ke hada ni da su idan suka ji a kasar na ce wani malami na ne sai zauna yana mamaki a ya wai zan ce wani malamin ina ne, to ai shi bai taba gani na ba a lokacin, amma fa shi yanzu shekara shi 22 kuma yanzu ne yake jami'ar. Me ya lokacin da ne karatu a wurin wannan malamin shi bai gama primary ba, wani ma ko ba a haife shi ba, to amma wai sai ya ce to ai shi ne bai taba gani na ba, saboda haka wannan ne zai saka mishi shakka. Ko kun fahimta jama'a? Na taɓa bugawa wani yaro mutumin Gombe ne ko Baiciwa, nace mishi da Allah idan ya ga malam Muslih Al-Harisi, yace da Allah ina ta bugo waya bai dauka ba, ina so zan yi magana da shi. Sai ce a na san shi ne, sai nace mishi malami na ne, sai ce a yaushe kai karatu wurin shi, nace a ka bari feren da ka zo Najeriya ka ji wannan tarihi. Shi malamin yanzu kusan shekara shi 90 a duniya. Shi kuma wannan mai magana har yanzu da nake magana bai kai shekara 27 ba. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Dangane da almajiran Imam Muslim, Imam Nasa'i yana da almajirai da yawa, don kamar yadda kaji ya daɗe a duniya. Galibin mutanen da suka fara karatu da wuri suka zama malamai da wuri. To kuma Allah ya ammara su suka daɗe a duniya kamar yadda Ibda shi Nasa'i ya daɗe shekara 80 a duniya da 8. To kaga ana sa rai ya karantar da ɗalibai ainihin da yawa. Don haka daga cikin ƴaƴan shi akwai, daga cikin ɗaliban shi akwai ɗan shi mai suna Abdul Karim. Yana da ɗa mai suna Abdul Karim. Malami ne kuma yayi karatu a hannun shi. Daga cikin ƴaƴan shi akwai, daga cikin almajiran shi afwan, akwai Abubakar wanda aka fi sanin shi da Abubakar ibn Sunni, cikakken sunan shi Ahmad dan Muhammad. Abubakar ibn Sunni hasali ma shi ya rawaito wannan littafin da zamu fara karantawa a yau. Daga al-Imam an-Nasa'i yana da littafi Amalul Yawm wal Laila, kamar yadda malamin shi ma Nasa'i yana da littafi Amalul Yawm wal Laila, zan bayyana insha Allahu ta'ala. Daga cikin shahararru waɗanda jama'a suka sani almajiran Imam an-Nasa'i akwai al-Imam at-Tahawi. Al-Imam at-Tahawi mai aqida yayi karatu a hannun Nasa'i. Haka nan al-Imam al-Uqayli mai littafin ad-Du'afa. Haka nan Ibn Hibban shi ma yayi karatu a wurin shi. Haka nan al-Imam at-Tabarani mai littafin Mu'jam al-Kabir da al-Awsat da as-Saghir. Haka nan al-Imam Ibn Adiy al-Jurjani mai littafin al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal. Waɗannan kaɗan daga cikin almajiran Imam an-Nasa'i kenan. Wannan kaɗai ya isa bayyana maka ƙimar shi a ilimi tun kafin a ce komai. Nau'in malaman da ya karatu da su da kuma irin mutanen da ya karantar da su. Dangane da yabo da malamai suka yi wa Imam an-Nasa'i, Imam an-Nasa'i ya sha yabo kwarai da gaske wanda yake malamai ainihin wato sun yi mishi. Misali, al-Imam al-Hakim yake cewa sami'tu Aba Ali ibn al-Hafiz al-Husayn ibn Ali, yace naji malami na baban Ali babban muhaddisi wato al-Imam ad-Darqutni ghayra marratin yadhkuru arba'a min a'immati al-hadith fa yabda bi Abi Abdurrahman, yace ba so ɗaya ba, ba so biyu ba, sai in ji Darqutni yana faɗin manya-manyan limaman duniya akan hadisi. In zai fara sai ya ce na farkon sa sai ya ce Nasa'i, sannan Ibn Adiy shi kuwa cewa yake yi ainihin wato ya ji Mansur al-Faqih yana ainihin wato da shi da Tahawi suna cewa Abu Abdurrahman an-Nasa'i imamun min a'immatil muslimina, wato limami ne daga cikin limaman musulmi. In aka ce limami a cikin ilimin hadisi ba fa limami ake nufi irin na sallah azhar ko al-asr ko limamin gawa ko kuma limamin daurin aure ko taron suna ba, a'a ana nufin wanda ya kai makura a cikin ilimin hadisi a zamanin shi. Ina fata an gane. A waɗancan lokuta da irin waɗannan kalmomi ake iya gane martabar mutum, kamar yadda a yanzu ake ganewa an ce mai doktawa ne ko profesawa ne ko kuma makamantan haka. To a wancan lokaci sai a ce imamu ko a ce hujja ko a faɗi wata kalma makamanci haka. Don haka kun ji wannan ita ce maganar da ainihin shi al-Imam at-Tahawi da kuma ainihin wato ɗaya almajirin nashi Mansur al-Faqih suka ce Abu Abdurrahman an-Nasa'i imamun min a'immatid dunya. Haka nan aka samo daga ainihin babban malami Al-Qasim al-Mutarriz yake cewa huwa imamun aw yastahiqu an yakuna imaman. Imamun Nasa'i imami ne ko kuma ya cancanta a ce shi imami ne, wato jagora ne a ilimi. Ibn al-Asir ko cewa yake huwa ahadul a'immatil hufaz al-ulama, yana ɗaya daga cikin limamai mahaddata kuma manyan malamai. Mizzi shi kuwa da yazo sai yace ahadul a'immatil mudarrizina wal hufaz al mutqinina wal a'lam al mashhurina. Nasa'i ɗaya daga cikin fitattun limamai ne, mahaddata waɗanda suke gani gwanaye da kuma ainihin shahararrun malamai waɗanda duniya ta ji su. Al-Imam Az-Zahabi wanda ya fi kowa yi wa malamai kirari kirarin da ya dace da su, cewa yi Al-Imam Al-Hafiz As-Sabat Sheikh Al-Islam Naqid Al-Hadith yace Nasa'i limami ne a hadisi, sannan mahaddaci ne wanda yake haddashi ba tarawa, haddashi zanzan take. Sheikh Al-Islam yace sannan ƙwararren bakanike ne a cikin hadisi, ma'ana ya ƙware dangane da kanikancin hadisi. Ibn Hajar na daga cikin kirarin da ya mishi, yace mishi Al-Qadi Al-Hafiz, alƙali mahaddaci, sahibus sunan mai littafin as-sunan. Wannan zai fara nuna maka cewa ashe yayi alƙalanci kenan, gaskiya ne yayi aikin alƙalanci a ƙasar Masar. Ibn Kathir cewa yayi al-Imam fi asrihi wal muqaddam ala azrabihi wa ashkalihi wa fudala'i dahrihi. Imam An-Nasa'i jagoran ilmin hadisi ne, ainihin ilmin hadisi ne a zamanin shi, kuma shi ake gabatarwa akan sa'o'in shi da ire-iren shi. Sannan duk waɗanda ake ganin sun fi kowa a zamanin shi, to shi kuma ya fi su. Ta ji kirarin da al-Imam Ibn Kathir ya yi. Al-Imam Suyuti ku cewa yayi al-Qadi al-Hafiz babban alƙali kuma mahaddaci. Al-Imam Sheikh al-Islam yace limami kuma malamin musulunci. أحد الأئمة المبرزين إذا كنت تتم معلمين والحفاظ المتقنين والأعلام المشهورين كما يبدا أينهن يقباتا كاجي كرالي دأينهن واتو معلمين سكرمين دنغني دمت أيش أتكين حديثي كما ينزع أتشين بروفيسا ميشي أحديثي كوك ويا يا إكي معلمين قباتين سكلمومين سسنهدو أكنشي واللي إمام النسائي يازر تقوى أبجن حديثي أغاب ليشي kalmomin da muka gabatar daga malamai irin su al-Imam Ad-Darqutni da makamantan su sun ishe ka, ka gane cewa al-Imam An-Nasa'i ba ƙasa yake ba. To galibin abin da yake faruwa, su mutane sukan gwada malami ne a wannan zamani da abin da ya rubuta, amma su ko malaman hadisi ba da haka suke gwada mutum ba, domin wasu abin da suke gani tunda Imam An-Nasa'i littafin shi yana ƙasa da littafin Muslim, to yana ƙasa da Muslim, to da haka bane a wajen ilimi Nasa'i yana sama da Muslim. To amma littafi ne irin littafin da Nasa'i ya rubuta, ba ya rubuta irin littafin da Muslim ya rubuta ba, dan haka ba za ka yi muwazana ba, ba za ka ce a ƙarƙashin sahihu Muslim da Muslim ya rubuta da kuma a ƙarƙashin sunanin Nasa'i al-Mujtaba da Nasa'i ya rubuta wanne ne yafi ilimi, a waɗannan littafan ba su isa su sa ka gwada ka gane wanda ya fi ba, ko kun fahimta jama'a? Saboda asali ba sun yi ne domin kure kowa ya kure iya ɓangaren shi ba, a'a wani yanayi ne ya tashi kawai ya kama ainihin kowa ya yi rubutu a kan abin da ya so ya rubuta a wannan fagen. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Don haka a taƙaicen taƙaitawa, al-Imam An-Nasa'i babban mahaddaci ne, tabbatacce a haddashi gogagge kuma ƙwararre, masani game da tarihin malaman hadisi da kuma salon rubutu a cikin ainihin wato ilimin hadisi. Wannan babu wanda yake mishi jayayya akan haka. Dangane da ilimi na gano illoli a hadisi kuwa, yana ɗaya daga cikin mutanen da suke ɗai-ɗai-ɗai ne a cikin duniyar musulunci tun a wancan zamani, balle ainihin wato bayan shi. A ɓangaren fiqh kuwa, kaɗan daga abin da zai nuna maka cewa ya ƙware a wajen fiqh shi ne har da ya zama a wancan zamanin an ɗauki alƙalanci an bashi. A wancan zamani ba irin wannan zamani ba ne, kaɗai mutum yana da diploma a cikin shari'a ko digiri a cikin harkar shari'a sai a ɗauki alƙalanci a bashi, ko ya iya ko bai iya ba. Wanda duk kaga an ɗauka an ba alƙalanci a wancan lokaci, to sai ya ƙware ƙwarai da gaske dangane da sanin fiqh da kuma irin yadda ake cire fiqh a cikin ayoyi da kuma ainihin hadisai, wato sai ya zama mujtahidi. Ba wai wanda zai je ne kawai ya karanta risala yayi ainihin rawani ya jeho gaban mai jela rawanin gaban shi ba shi kenan a ce ya zama alƙali, a'a lallai ne sai ya zama mujtahidi. To kasantuwar a naɗa mutum irin Nasa'i alƙalanci a ƙasa irin ƙasar Masar da tun wancan lokaci take cike da malamai masana, to gaskiya saboda Allah wannan kadai ya isa ainihin wato ya nuna maka cewa Imam An-Nasa'i ya ainihin wato ƙware dangane da ilimi na fiqh. bara kutani mako cewa yake yi kana abu abdurrahman afqaha mashayikh misra fi asrihi a zamanin shi babu wanda ya kai shi karatun fiqh shi ainihin al-imam an-nasa'i sannan littafin nan nashi da zamu fara karanta jama'a babban dalili ne akan cewa ya kware da fiqh domin littafi ne na fiqh hadisi kuma zaman shi da imam al-bukhari ya sa yana kwaikwayar irin yadda bukhari yake aiki ne wajen kulla babuka da kuma kwararo hadisai da kuma gutsutsura lafazzoji da riwayoyi a nan ya kawo hadisin sai ya sake maimaita wannan hadisin a wani wurin daban ya kuma kulla wani babin daban don ya cire wani fiqhun a cikin shi kamar yadda kenan ake cewa fiqhul bukhari fi tarajim to imam an-nasa'i ma zai dauki irin wannan kirarin ma'ana fahimtar da imam al-bukhari yake wa hadisi akan gane ta a cikin ainihin babuka da yake kullawa to haka imam an-nasa'i ma zaka ga hadisi daya maimaita shi so biyar so shida yana ainihin fitar da fiqh iri iri a cikin wannan ainihin hadisi wannan kawai ya ishe ka ainihin ka gane cewa imam an-nasa'i babu shakka malami ne na fiqh shin kasantuwa shi malamin fiqh nan ko ta sa ya kasance ɗaya daga cikin mutanen da suka makalkale wa ɗaya daga cikin mazhabobin nan guda hudu kamar a ce shi ba hanbali ne ko ba hanafi ne ko ba shafi'i ne ko kuma ainihin wato ba maliki gaskiya saboda Allah imamun da sa'in mazhabi yake bi irin mazhabin malaman hadisi wanda ainihin mun bayyana a baya a inda muke tarihin imam muslim cewa su malaman hadisi ba sa rike mazhabi kwaya daya sai dai suna rike mazhabi ne na salaf to haka ce mazhabin salaf kuwa shine daukar fiqh daga cikin hadisi to in ka dauki fiqhun karshe sai ya dace da imam malik wani lokacin ya dace da shafi'i wani lokacin ya dace da imam ahmad wani lokacin ya dace da abdullahi dan mubarak ko sauri ko wani daga cikin malaman fiqh to wani in ya gani sai ya ce kun ga wani yana bin imam malik kenan wani yana bin shafi'i ko ahmad ko kuma abu hanifa a kashin gaskiya saboda Allah imamun nasa'i bai makalkalewa mazhaba kwaya ɗaya cewa ita yake bi daga cikin mazhabobin nan ba kamar yadda magabatan shi da waɗanda suka zo bayan shi suke daga cikin malaman hadisi shi ma haka yake to sai dai akwai wata magana ita ce da ainihin wasu malamai suka gina cewa gaskiyar lamari su a iya abinda suka gamsu shine imamun nasa'i ba shafi'i ne daga cikin waɗanda suka faɗi wannan magana akwai al-imam ibn al-asir a cikin ainihin muqaddimar littafin shi jami'ul usul yace nasa'i ba shafi'i ne dalili akan haka an samu ya rubuta littafi sukutin da guda na aikin hajji a bisa mazhabin imam shafi'i to wannan a wurin malamai bata isa ta zama hujja da zata mai da shi ba shafi'i ba domin malami yana iya yin rubutu a wata mazhaba saboda wani bincike da ya kama ya yi ko kuma saboda ya yi rajin da ya haka ko kuma don wani dalili makamancin haka misali a ƙasar nan muna da babban malami mai suna Dr. Ibrahim Jalo mutumin ainihin garin Jalingo Dr. Ibrahim Jalo ya rubuta littafi dangane da fiqh da hujjojin mazhabin Hanbaliya to yanzu shi kenan sai ka ce Dr. Jalo ya zama ba malami ba Hanbali a'a saboda haka gaskiyar labari imamun nasa'i rubuta wannan littafin da ya a bisa mazhabin shafi'iyya baya nuna dan shi ainihin ba shafi'i ne abinda malamai suke gani shi ne zaman shi a ƙasar Masar ya yi tasiri a kan shi wanda a ƙasar Masar mazhabin shafi'iyya ya yi ƙarfi musamman a wancan zamani saboda haka ta yi wata buƙata ce irin haka ta taso wasu ɗalibai suka nemi daga cikin mabiya mazhabin shafi'iyyar cewa ya rubuta ko kuma dai wani dalili wanda a zuwa yanzu dai sai mu ce Allah madaukakin sarki shi kadai ya kadaitu da ainihin wato sanin wannan dalili ina fatan an gane galibi su malaman hadisi sai kaga ana danganta su zuwa ga mazhabobi ɗaya ku daga cikin mazhabobi guda hudu din nan kamar yadda muka yi bayani a baya wannan yana daga cikin kuskure kwarai da gaske Allah madaukakin sarki ya taimaka mecece aqidar imamun nasa'i aqidar imamun nasa'i ita ce aqidar da fiyayyen halitta yake a kanta sallallahu alaihi wa alihi wasallam ita ce aqidar alqur'ani da sunna ita ce aqidar da sahabbai da tabi'ai suke akai wato aqidar salafus salih aqidar ahlus sunna wal jama'a wannan babu shakka dangane da haka
إنما وتمسألة تفاو أتتم تاريخ إمام النسائي أمتين شنما لم الحديثي سيوسسك كوما سنة جوائي كود إك أنغان جوائنا دا أكيد أهل السنة أما أكويتنا شي أنكي أتتلد شي كودا لنكدني وما لم ديفت وانا مغانا يكم بماتا شيني الإمام الظهدي أتكين سيرو على من مبلاء أمجلد نهد شافي نقريب 33 gaskiya lamari wannan magana kuskure ce nasa'i ba dan shi'a bane nasa'i ahlus sunna ne amma abin da ya taimaka wa imamu zahabi da makamantan shi suke ganin ko akwai ra'ayin shi'anci tattare da imamu nasa'i wata kabiya ce ta faru a cikin yawan karantawa da yada ilimi da yake sai ya shiga kasar dimashq wato kasar dimashq ita ce kasar siriya kenan wannan yanki shine muawiya ya zauna a lokacin da al'amari ya kamari har ya kafa gwamnatin shi anan babu shakka mutanen yankin kamar yadda shi imamu zahabi yake fadi a sayru alamin nubala yake cewa mutumin da aka haife shi a kasar siriya yana da wahala bai tashi yana kiyayyar aliyu da ainihin sauran ahlul baiti ba yace sai wanda Allah ya kiyaye dan haka sai shi imamu zahabi ya biyo wannan magana da cewa alhamdulillahi a bisa tsarewa da Allah ya mana domin su shi imamu zahabi suna daga cikin wadanda aka haife su suka girma suka yi karatu suka zama malamai a cikin ainihin kasar Syria to a dabi'ance da za a samu irin wadannan suna da kin aliyu saboda galibi an saka wa jahilan kasar wannan aqida yace kamar yadda da wahala a haife mutum a Kufa ya tashi shi kuma baya tsine wa Abubakar da Umar da Aisha da Hafsa yace sai wanda Allah ya tsare kasantuwar irin wannan imamu nasa'i ya shiga yana wa'azi sai yana ruwaito hadisai daga sayyidina Ali sai wadannan jahilai da ake kiransu nawasib ba sunan su ahlus sunna ba ahlus sunna sun yadda da sahabbai gaba daya sun yadda da ahlul baiti gaba daya ɗan shi'a rawasib su suke zagin sahabbai nawasib kuma su suke zagin ahlul baiti to dole ne a rinka tantance waɗannan abubuwan dan haka nawasib ba ahlus sunna ba ne tare da cewa zaluncin ɗan shi'a ya kai suka kira ahlus sunna cewa nawasib amma nasibi daban rafidi daban sannan ahlus sunna daban ahlus sunna ya yadda da duk ahlul baiti ya yadda da duk sahabbai ya nemi su addu'a da fatan alkhairi rafidi yana tsine wa da yawa daga cikin sahabbai yana kafirta su nasibi yana tsine wa ahlul baiti baki ɗayan su yana kafirta su waɗannan dukkanin su batattu ne in ba wanda ya tsaya akan sunna ba to waɗannan mutane da imamu nasa'i ya shiga cikin su ba ahlus sunna bane nasibawa ne yana kawo hadisin aliyu sai yaji suna zagi suna ashariya sun fara tashi daga masallaci bayan an fita sallah sai aka ringa ainihin kai mishi duka da fusgari da shi da kyarde ya sha sakamakon wannan da ya ainihin wato koma kasan masar sai rubuta wannan littafi ya sa mishi khasa'isu amiril mu'minin Ali ibn Abi Talib darajoji na musamman da sarkin mu'minai Aliyu dan Abi Talib ya kadaitu da su wato darajojin da Allah ya bayyana nashi da kuma darajojin da manzon Allah ya bayyana nashi babban malamin hadisin kasar Masar Abu Ishaq al-Huwaini al-Asari Hijazi dan Muhammad dan Sharif yayi tahzibi da takhriji da tahqiqin hadisan wannan littafi gashi ya sanya tahzibu khasa'isul imam Ali wannan shine littafin da ainihin imamun da sa'i ya rubuta sakamakon rubuta wannan littafin da imamun da sa'i yayi sai waɗancan nasu bawa suka ainihin wato neme shi domin su ainihin hallaka shi ba su samu nasara akan wannan ba amma sai suka ce ko da yake ya kubuta za su ainihin kamo shi haka kuwa daga ƙarshe dai a takaice su suka kashe shi waɗannan mutanen ba ahlus sunna ba ne imamun nasa'i rubuta wannan littafin da ya bashi an ci ba ne to wannan dalili ya sake kawo shi kasar bayan tsawon lokaci ƙarshen rayuwar shi sai suka ce mishi to sai kuma ka rubuta littafi dangane da falalolin Muawiya sai nuna to ya ba mu bukata dangane da haka me zai rubuta game da falalan Muawiya ma'ana rubuta littafi dangane da falalar Aliyu yayi ne saboda dalilan siyasa ma'ana kawai dan yana goyen bayan Aliyu ko kuwa dan ya ji ana zagin Aliyu ne ya rubuta yake son ya nuna musu me irin wannan darajojin kuke zagi wanda Allah ya ce ka zagame da shi kuke zagi wannan mutumin da Annabi ya ce ka zagame da shi shi kuke zagi wannan mutumin da malaman musulunci suka hadu akan darajar shi kuke zagi to bai samu irin wannan daga kuma bangaren yan Shi'a ba akan Muawiya balle su ba rubutu akai domin kun ga nan ma dalili ne ya kama ya zo kasar saboda haka wannan dalilin rubuta wannan littafin shi ya jawo asalin waccan magana wanda su Imamu Zahabi da makamantansu gaskiya suke tuntuban harshe suke ganin cewa akwai dan Shi'anci kadan tattare da shi bari ku ji abin da Zahabi yace yace illa anna fihi qalil tashayyu'in akwai dan Shi'anci tattare da shi وانحراف عن رسوم علي ابن ابي طالب كمعاويه وعمر والله يسامحه يجي كما كمر ينا دا دان خصوما كو كما كمر ينا دا دان كركچوا دا وني ممونن راي دما دا ودانده سكا جا دا علي كما معاويه دا عمرو دان اس اما ذهبي دا كانشي سي يجي الله يافي ونسائي ya faɗi wannan magana a sirru alamin nubala mujalladi ne 14 shafi na 133 kamar da na gabatar amma dai jama'a kun ji asalin abin da ya ja wannan zargi to wannan ba dalili bane wanda zai tabbatar da Shi'ancin al-Imam an-Nasa'i kuma akasin haka shi ake gani daga littafin Imam an-Nasa'i bari ku jin buga muku misali hadisin farko da ya kawo a cikin sunan an-Nasa'i din nan al-Mujtaba da zamu fara karantawa insha Allah daga sahabi Abu Huraira ne dan Shi'a mai jin haushin sahabbai baya ruwaya daga Abu Huraira zagin Abu Huraira suke sakarta shi wannan kada ya ise wanke Imam an-Nasa'i na biyu zai yi Imam an-Nasa'i yana dan Shi'a kuma ya rinka zargin wasu da Shi'anci yana aibanta su da ita to bari ku ji da yazo tarihin wani mai suna Jarir dan Mu'az shi Imam an-Nasa'i sai ya ce sikatu yace amintacce ne illa annahu kana yamilu ila al-irja sai dai yana da aqidar murji'anci shine aqidar murji'anci sassauci ne mai yawa yake kama mutum dangane da fasikai sai ga cewa sam fasikai Allah ba zai musu azaba ba saboda Allah mai rahama ne kamar yadda khawarij shi kuma zafin ra'ayi yakan kama shi yadda sai ga cewa fasikai ko kadan Allah ba zai yafe musu ba to wannan yasa irja'i kishiyar ainihin wato khawarijanci ne galibin yan bid'a ba sa sukar junan su idan da Imam an-Nasa'i Shi'i ne dan Shi'a ne ba za ka ji yana sukar wani da cewa murji'i bane sannan wuri na biyu Hammad dan Abi Sulaiman al-Ash'ari shi ma Nasa'i yace sikatun illa annahu murji'i amintacce ne sai dai yana da murji'anci haka ajlah dan abdullah al-kufi kuji abinda nasa'i yace yace laysa bil qawi ba shi da karfi a riwaya wa kana musrifan fi tashayyu' yana da barna a cikin shi'anci ali ibn al-munzir lahi ibn sharik al-kufi yace laysa bil qawi mukhtari sanna hafs al-fard yace sahibu kalamin la yuktabu hadithuhu mana ka je da yake raunata wasu mutane daga cikin wadanda ya raunata din ko yake ainihin haskakawa game da wani abin kyama da ke tattare da su har da ɗan Shi'a idan shi ɗan Shi'a ne zai yi ya ce wasu ɗan Shi'a har yana cewa wani kaza ne sai dai ɗan Shi'a ne in shi ɗan Shi'a ne zai faɗa haka haka Imam an-Nasa'i ba ainihin ɗan Shi'a ba ne kuskure ne malaman tarihi suka yi dangane da ainihin danganta shi zuwa ga wannan Allah madaukakin sarki ya taimaka dangane da bangaren ibada Imam an-Nasa'i yana da kula da ibada kwarai da gaske wajen raya sallolin dare a inda ainihin aka ba da labarin shi cewa yana da ainihin wato kula da ibada wannan kuma ya biyo bayan ainihin wato lafiyar jiki da Allah ya mishi da kuma ainihin kyakkyawan tattali da Allah madaukakin sarki yake wa kanshi yasa yake wa kanshi Imam an-Nasa'i yana da kula da lafiyar jikin shi bari ka ji abin da Ibn Kathirin ya fadi a cikin ainihin wato babban littafin shi mai suna al-bidayatu wan nihaya mujalladi na 11 shafi na 132 yace wa kana fi ghayatil husn Imam an-Nasa'i kyakkyawan mutum ne وجهه كأنه قنديل فسكش كمر فتلع وكان له أربع زوجات إمام النسائي ينادى أينهم مات هدو يقسم لهن كما قوة ينادى تحيك انت انكيبا يارو بني كاغاني بأكي نفي معنى ينادى كارفي كينا نافات أنغاني بالو بلو ببني ولا يخلو مع ذلك من سرية مات هدو أما كما بيتبذ ما باب فعلك با mata hudu ga kuma kwarkwara ga kuyanga yana da ita wa kana yaksuru aklad diyuk alkibar yana yawan cin zakaru manyan manyan zakaru tushtara lahu sai sa a siyo mishi wa tusman a kiwata su wa tuhsa su yi bulbul sai ya gyara mishi ya ci wa kana quwwatuhu وكان قوته في كل يوم رد الخبز جيد لا يأكل غيره كل من ينا عينيه واتوتي بريد ليدا قدا ايه ليدا قدا بريد يكيتي وانا مثالي يعني مكا اعظاما انتي ما فات انقاني ما لن يتي وهذا يدل على فقه ومعرفة حيث لم يغمل جانبا على حساب جانب اخر وانا يتي هنا مكا امام النساء ينا دا علمي kuma na aiki da ilimi shine da yadda wani bangare na rayuwar sharin jawo na bangaren ba da yadda mata sun janye shi daga harkar ilimi ba ko ibada da yadda harkar ilimi ta janye shi daga iyalan shi ba kamar kuma yadda da yadda harkar ilimi ta sa ya karkata baya damuwa da lafiyar jikin shi ba mutumin da yake cin zakaru kaga ai baya wasa da lafiyar shi ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka. Fa huwa ma ishtighalihi fil ilmi ta'lifan wa tadrisan. Tare da cewa ya shagaltu da karantar da ilimi da rubuce-rubuce. Wa ma ijtihadihi fil ibada da kuma kwazo da yake da ichi wajen bauta. Lam yansa ma li nafsihi. Baya ainihin manta duk abin da yake ya karmata ya kula da shi da kanshi. Wa li ahlihi alayhi min huquqin baya manta haƙoƙin iyalan shi. Fa ata kullu dhi haqqin haqqahu. Dan haka kowanne mai haƙƙi ya bashi haƙƙin shi farahimahullah rahmatahu wasi'a Allah ya ji kan al-Imam an-Nasa'i rahma mai yawa Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi Imam an-Nasa'i ya rasu sakamakon danka da waɗancan ainihin nasibawa wanda wani lokacin sai ka ji ana kiransu kuma da khawarijawa domin suna kafirta Aliyu suna zagin Aliyu sakamakon wannan danka da suka yi mishi ta ƙarshe ga tsufa ya kama shi ya kai shekara 80 suka kama shi suka yi mishi duka ya gudu cikin rairayi aka ce ya wuni ya kwana yana tafiya har sai da kafafuwa suka kumbura farata suka zazzago aka same shi daga ƙarshe ya rasu wannan rasuwar tashi ta ainihin wato faru a garin Filistin wato Falastinu na fata an gane a ranar Litinin 13 ga watan Safar hijira na da 303 wannan shi ya kai shi ga cika shekara 83 daidai a duniya a yau shekarar shi 1129 da mutuwa Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi da aka tashi aka rufe shi ainihin a Ramla a cikin Falastin din to kar ku rode akwai gari Ramallah to ba Ramallah ba sunan garin da aka rufe shi Ar-Ramla a wannan gari ainihin aka rufe shi Allah ya fiye mishi dangane da littattafai da ya rubuta jama'a ya rubuta littattafai masu dimbin yawa babban littafin shi da ya rubuta shine As-Sunan wanda wannan littafi ya dade a da ba a buga shi daga baya aka zo ainihin aka fara buga shi bugun farko nashi an yi shi a mujalladi 8 aka dawo aka yi wannan bugu a mujalladi 3 as-sunan al-kubra wannan littafi shine littafin da ya rubuta wanda manufar rubutawa ko manufar rubutai shine ya tattara littafi akan sunan idan suka ce littafi akan sunan wato hadisai ne na fiqh suka tattara dan haka akwai bambanci tsakanin sahih da jami' da sunan da musannaf sahih ya tattaro sahihai jami' littafin da ya tattaro akalla nau'uka 8 kamar yadda na gabatar a wurin karatun sahihu muslim a samu ainihin manaqib a samu siyar a samu ainihin abin da ya shafi tafsiri da makamantan nau'uka dai guda 8 to amma shi littafi akan ainihin wato sunan to galibi littafin fiqh ne na hadisi mafi yawanci zaka ga babu littafan babu bangaren aqida a cikin su zallan fiqh ne dan haka zaka ga da kitabut tahara zai fara mana littafi magana akan tsarki to haka sai magana akan abinci layya salla azmi zakka haji dan haka wannan shine littafin shi mafi girma wanda wannan littafin daga baya imamun nasa'i yazo biya zuba kananan littafan shi a ciki dan haka hatta wannan khasa'is din yana cikin wannan amalul yawm wal layla yana ciki to daga cikin littafin shi akwai kitabu ishratun nisa kitabu ishratun nisa ma'ana ya ake zama da mata ya ake mu'amala da mata haƙoƙin mata game da hailan mata game da saduwa da mata baiwa mata haƙi wannan littafin yana daga cikin littafin nasa'i shi ma bangare ne daga cikin wannan as-sunan al-kubra sannan daga cikin littafin shi kamar yadda na faɗi akwai littafin amalul yawm wal layla wanda wannan littafi shahararren tahqiqin shi shine ainihin wani profesa ne na hadisi da sunna mai suna profesa Faruk Hammada ainihin mutumin kasar Morocco ne shine tahqiqin wannan littafi in kai ne yawan kallon tashi ikra'ani za ka ringa ganin shi dattijo ya tsufa yanzu ya kai wajen shekara 70 amma za ka shi galibi yakan sanya riga ne irin ta alhazai irin wannan doguwar riga mai gajeren hannu kuma bai da gemu ba ya sa hula ba wannan ita ce siffar shi galibin kana kallon shi a wannan tasha shi ya tahqiqi wannan littafi yanzu kusan shekara 40 da ta gabata daga cikin littafin imamun nasa'i akwai kitabud du'afa wal matrukin wal matrukun kitabud du'afa wal matrukin wanda ainihin wato gashi buran al-Zannawi da Kamal Yusuf al-Hayut sune suka yi tahqiqin wannan nuskar wannan nuskar kuma gashi an hada ta tare da kitabud du'afa as-saghir na al-Imam al-Bukhari a ƙasa aka sanya na ainihin Nasa'i wanda Malam Muhammad Ibrahim Zayid ya ainihin yi tahqiqi har wa yau daga cikin littafan al-Imam an-Nasa'i akwai su kananan littafai nashi wanda ainihin aka tattara aka buga tare da littafan Khatib al-Baghdadi a cikin wannan majmu'a da aka sanya wa ainihin majmu'atu rasa'ila fi ulum al-hadith lil Imam an-Nasa'i wa lil Khattabi daga cikin waɗannan littafan gashi akwai tasmiyatu fuqaha'il ansar min as-sahaba fa man ba'dahu mana su wane ne malamai da suka ainihin zaune birane irin su Madina da Makka da makamantan ainihin su daga cikin sahabbai da waɗanda suka zo bayan su littafi na biyu daga cikin wannan jerin tattaruwa kitabut tabaqat na al-Imam an-Nasa'i shi ma littafi na uku tasmiyatu man lam yarwi anhu ghayru rajulin wahidin waɗannan duk suna daga cikin jimillar littafan al-Imam an-Nasa'i Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi waɗannan su ne kaɗan daga bayanan da ainihin wato suka kamata a gabatar daga cikin wannan littafin nashi babba sunan kubra Imam an-Nasa'i sai ya ainihin wato zauna ya yi aikin cire asalin wannan littafin da a yau muke fata ko gobe ko mako mai zuwa insha Allah za a fara karatun shi al-mujtaba kuma wannan shine sunan da ya sa mishi kamar yadda zamu zo mu tabbatar insha Allah amma inda malamai ke tattaunawa menene ya sa Imam an-Nasa'i ya ciro wannan karamin daga cikin babban wasu suka ce sarkin garin su ne ko kuma sarkin Ramla din da ya je wani lokaci ya neme shi cewa algafata malam abin da ke cikin wannan littafi as-sunan al-kubra duk ingantattu ne sai Nasa'i ya ce a sai shi sarkin ya ce to Allah gafarta malam a ware mana waɗanda suka inganta wannan shi kai Imam an-Nasa'i ya rubuta wannan littafi ya ciro shi daga cikin can dan haka su malamai da dalibai ilimi suna kiran shi as-sunanu as-sughra, yayin da wannan ake ce mata as-sunanul kubra, wannan kuma sai suka ce mata as-sunan as-sughra, kamar yadda al-Imam al-Baihaqi yana da as-sunanul kubra shi ma yana da as-sunanul sughra. Amma sunanta na gaskiya wannan littafin da zamu fara karatu shine ainihin al-mujtaba. Ma'anan mujtaba, mujtaba da ka sani wannan yaro ko wannan mutum na anguwarku sunan su daya da littafin, ma'anan shi shine zababbe daga cikin zababbu. Ma'ana wannan littafin nashi as-sunanul kubra littafi ne wanda Imam an-Nasa'i ya biya tattaro wasu hadisai daga cikin waɗanda ya zaba. To kenan in a ka'idar larabci ne sai a ce wannan ya zama Mustafa kenan. To abinda aka tattaro aka zaba a matakin farko akan kira shi Mustafa, waɗannan zababbu kuma aka sake zaɓe wasu daga cikinsu, to shi ne sai a dubi wannan sai a ce mishi mujtaba, wato zababbe daga cikin zababbu. To don haka sunan littafin al-mujtaba wannan shi ne gaskiyar sunan da shi kanshi Imam an-Nasa'i yakan ainihin kirayi wannan littafin. Amma ina son ka san akwai wasu littafai da yawa waɗanda Imam an-Nasa'i ya rubuta banda waɗannan. Kaga dai akwai kitabul tafsir, akwai kitabul juma'a, akwai fada'ilus sahaba ko manaqibus sahaba, akwai fada'ilul qur'an, kamar yadda muke ma akwai amalul yawmi wal laila. Kaga waɗannan littafan guda takwas, to gaba daya daga bayan Imam an-Nasa'i ya rubuta su, amma sai zo sai ya hada su cikin wannan babbar. Dan haka in ka sai wannan babbar, to kana dauke da kusan dukkanin littafan Imam an-Nasa'i waɗanda suka shahara. Amma banda wannan akwai kuma waɗansu littattafan waɗanda ainihin Imam an-Nasa'i ya ainihin rubuta su, Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi. Jama'ar musulmi, waɗannan su ne takaitattun bayanai dangane da abin da ya shafi littafin Imam an-Nasa'i, littattafan Imam an-Nasa'i. Takaitaccen bayani dangane da wannan littafi da za mu fara karantawa, kun ji sunan shi al-mujtaba, littafi ne kuma wanda yake sunan. In muka dubi kimar shi, ina so zan amsa sauran tambayoyin ne yanzu ashwa'iyan a tattara gaba daya. In muka dubi kimar shi a cikin ainihin sauran littafai jama'a, daga cikin kutubus sitta Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i da Ibn Majah da Tirmidhi, to in ka cire Bukhari da Muslim shine littafin da yake da karancin hadisai masu rauni a cikin shi. Kamar yadda kuma in ka cire Bukhari da Muslim littafin da ya fi kowane littafi hadisai masu rauni shine Ibn Majah. Ibn Majah a cikin su hudu din, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidhi da Ibn Majah, to Ibn Majah ya fi su yawan hadisai masu rauni, kamar yadda shi kuma Nasa'i ya fi karancin hadisai masu rauni. Kuma wannan a zahiri yana komawa ne zuwa ga aikin tacewar da shi Imam an-Nasa'i yayi, duk da cewa waccan magana da cewar sarkin garin ne ya nemi Nasa'i wannan aiki, Imam Zahabi yana da dan ta cewa akan ta san bai yadda da ita ba. Ma shi a abin da ya gamsu shine Nasa'i ba shine ma ya ware mujtaba daga cikin wannan kubra din ba, Ibn Sunni ne ya ruwaito ita wannan kubrar, kuma shi ya zauna ya ainihin tatota daga cikin ainihin wannan ya samar da mujtaba din. Amma wannan magana malamai sun tabbatar da cewa kuskure ce. Abin da yasa aka tabbatar da cewa kuskure ce, saboda ai a cikin littafin ainihin wato sunan sughra din, shi kanshi Imamu Abubakar Ibn Sunni yana riwayar littafin ne daga malamin shi kai tsaye. To yaushe zai zama a ce bayan malamin shi ya mutu ne ya ciro wannan littafin, kuma ya koma ya rawaito littafin mustaqilli daga malamin? Ba zai yiwu ba. Dan haka gaskiya wannan littafi haƙiƙanin al'amari Nasa'i shi yayi babban, kuma shi ya ciro karamin daga babban, kuma ya tsara shi a yadda za mu karanta shi din nan, kuma ya sanya mishi wannan suna al-mujtaba. Sannan kamar yadda na ce yakan kawo hadisi ya maimaita, saboda cire fiqhun shi daban-daban, yakan kawo hadisi guda daya sai ta kawo su isnadodi dan ya karfafi wannan na farkon, kamar yadda muka ce Muslim yana yi. Yakan kawo hadisi sai ya ainihin kawo shi da wani lafazin a wuri guda, dan haka yakan maimaici. Amma maimaicin nashi ba kawai maimaici ne na cika takarda ba, maimaici ne na dalili da kuma fitar da wasu fannoni na ilmomi masu ainihin dimbin yawa. Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alheri dangane da sigogi da yake amfani da su yafi amfani da siga akhbarana fiye da haddathana har ma wasu malamai kamar irin su sahawi suke ganin nasa'i baya amfani da haddathana amma gaskiya yana amfani da haddathana amma yar kadanci amma yafi amfani da akhbarana to a wurin malaman hadisi na da irin su su imamun nasa'i din da haddathana da akhbarana da sauran su duk ma'anar su daya saboda haka idan imamun nasa'i yace haddathana daya ne da ma'anar da yake saba cewa akhbarana din ina fata an gane sannan imamun nasa'i yana da wani salo na illanta hadisi ba tare da ya bayyana dalilin illar hadisin ba to wannan na daga cikin abin da malaman suka aibanta cewa kai ce ya kamata da a ce duk hadisin da imamun nasa'i ya illanta shi ya faɗin me yasa ya illanta shi domin masani ne idan kana karatun littafin bulughul maram zaka ga sau da dama ibnu hajar yakan ce akhrajahu fulan wa fulan wa fulan misali akhrajahu ibn hibban wa ibn khuzaimah wa kaza wa sahahahu sai ce wa rajjaha an-nasa'i wa kafaru ko wa annalahu an-nasa'i to illantawa da raunatawa da nasa'i yakan a cikin wannan littafin so da dama baya ainihin bayyana dalilin ainihin wato illantawa sai wata tambaya wanda ya kamata a amsa ta tun kafin lokaci ya kure akan cewa shin ko akwai hadisin da ainihin yake hadisin ƙarya ne a cikin wannan littafi na ainihin al-Imam an-Nasa'i amsar wannan magana jama'a ita ce eh wannan ita ce gaskiyar magana a cikin littafin nan na al-Imam an-Nasa'i gaskiya akwai hadisai waɗanda tsalli-tsalli akan same su bayan ba su inganta ba wato da'ifai ne har ma akan samu waɗanda suke mawdu'ai ne ne maka ishara da yake a tattakaice muke wannan maganar ka samu wani littafi gashi yace ahadithus sunanil arba'atil mawdu'a hadisai waɗanda suke na ƙarya ne waɗanda aka fitar daga cikin dafannan guda hudu sunan da Abu Dauda da Nasa'i da Tirmidhi da Ibn Majah malamin da yayi wannan littafi shine Muhammad Shauman Ar-Ramli ya ɗibo waɗannan hukuncen hadisai ne daga ainihin littattafan malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya gafarta musu baki da dan haka a takaice amsar wannan tambaya ita ce gaskiya akwai hadisin ƙarya a cikin littafin Imam an-Nasa'i amma ina son ka gane ba lallai ne kuma ya zama makaryaci ne zai ruwaito hadisin ba ta iya yiwuwa sakarai ne mutumin kirki abin da ake nufi da sakarai mutumin kirki shine shi mutumin kirki ne sakamakon wannan nagartar tashi sai da cewa to fa kowa ma haka yake garin haka har sai a samu makaryata sai su shigo sura ta mutanen kirki sai su zo su bayyana wannan mutumi hadisi a halin shi hadisin ƙarya ne sai ya dauka sakamakon haka an samu ire-iren waɗannan ainihin hadisai waɗanda gaskiya saboda Allah mawdu'an hadisai ne a cikin sunnah sai amma suna da karanci ƙwarai da gaske kuma insha Allah ta'ala za mu bayyana haka amma dangane da hadisai da'ifai wannan akwai su gaskiya saboda Allah ko da aikin da'if sunanin nasa'i kadai da malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani yayi ya isa ka gane juz'i karami da ya fitar cewa waɗannan duk da'ifai ne daga cikin ainihin littafin Allah madaukakin sarki ya taimaka idan muka dubi matsayin sunanin nasa'i a tsakanin waɗannan dafai guda shida kuwa ingantacciyar magana ita ce shine na hudu sabanin yadda da yawanci aka fi dauka akan cewa shine na biyar idan ka karanta bulughul maram muqaddimar shi ta haƙiƙin malam Hamid al-Fiqi ko ta aliqin shi zaka ga cewa a muqaddimar da aka tashi lissafuwa sai aka ce Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi sai aka kawo Nasa'i a na biyar sannan Ibn Majah na shida Ibn Majah shine na shida Nasa'i na biyar a bisa wannan tsari amma an kaje ka dauki bulughul maram ta haƙiƙin Dr. Samir kuma sai da cewa Nasa'i shine littafi na hudu wannan magana ta kai shi kanshi Samir sai da na tambaye shi me yasa haka sai ce a an yadda ka gani din nan haka Ibn Hajar ya rubuta wancan abin da ke rubuce cikin littafin ainihin bulughul maram nuskar fiqi kuskure ce ba haka Ibn Hajar ya rubuta ba an dauki ar-ra'yul 'am ne ra'ayin da yafi yawa a wurin malamai shine Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i na biyar. Amma Ibn Hajar shi da hannun shi a Bulughul Maram abinda ya rubuta Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidhi sannan Ibn Majah. Dalilin haka shine a cikin littafin Imam Nasa'i akwai karancin hadisai masu rauni, karancin da babu irin haka a cikin Tirmidhi, dan haka yafi dacewa a gabatar da Nasa'i akan Tirmidhi. Ko kun fahimta jama'a? Amma waɗanda ke gabatar da Tirmidhi akan Nasa'i su kuma nasu dalilin shine, idan an dubi adadin hadisai masu inganci a cikin Tirmidhi sun fi adadin hadisai masu inganci a cikin Nasa'i. To amma asali ba sun dubi ƙididdigar da ba su yi wannan hukuncin ba, domin asali Tirmidhi ya fi Nasa'i yawa. To tunda kuwa ya fi Nasa'i yawa, ana sa rai kenan yawan hadisan shi sahihai za su fi yawan sahihan hadisai da ke cikin Nasa'i. Ina fatan kun gane wannan shine abin da ya faru. To amma babban malamin hadisi daga ƙasar Masar, Malam Abu Ishaq Al-Huwaini, shekara 30 ta wuce ya fara wa Nasa'i sharhi. Ya sanya wannan sharhi Bazlul Ihsan bi taqrib sunan an-Nasa'i Abi Abdurrahman. A cikin wannan sharhin nashi, shi kuma sai ya dauko wani mazhabi daban, wanda shi da kanshi ya nuna cewa ba wanda ya gabace shi a cikin wannan ra'ayin, amma kuma shine abin da ya gamsu da shi, dan haka ya ta kwararo dalilai dan yayi wa wannan littafin muqaddima da mujallad uku. Shi kuwa cewa yi bai da dalilin da za a dora Abu Dawud ma akan Nasa'i ba, kaga shi kuma ya kara sama kenan daga Ibn Hajar. Dan haka yayin da Ibn Hajar zai ce Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i na hudu, to shi Abu Ishaq Al-Huwaini sai ya ce Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidhi sannan Ibn Majah. To indai ka samu wannan littafin ka karanta zaka ga yadda aka wani. Amma ni gaskiyar lamari na karanta maganganun nashi kuma na gamsu da su gaskiya. Sai dai gamsuwa da waɗannan maganganun na Abu Ishaq Al-Huwaini ba su sa kuma ka ji na canza daga lissafin da na saba da shi na Ibn Hajar ba, kamar yadda da can kuma na kan yi lissafin ne kamar yadda ya zo a cikin Juhur. Ma'ana kenan idan da zan dawo babbaka abin da na gamsu da shi a aikace, to daga yau duk inda za ka ji zan lissafa littafan nan da sai ka ji na ce Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah. Amma dai na gamsu da cewa gaskiya sunanin Nasa'i shi ya fi dacewa a gabatar a kan sunanin Abi Dawuda, ni ma na gamsu akan haka. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Bayan wannan maganar sai kuma ainihin sharhohin littafin, gaskiyar lamarin littafin ya samu karancin sharhi kwarai da gaske. Malamin da na san ya fi kowa dadewa da yi wa ainihin wato littafin sharhi shine Al-Imam An-Nasa'i, da ya mishi takaitaccen sharhi ya sa mishi Zuharul Ruba fi sharhil Mujtaba. Wannan sharhin nashi ana buga shi a matsayin kamar ta'liqi a ƙasan bugun da ake wa Nasa'i na da. Malami na biyu kuma sai Malam Hayatuddin Sindi, dan haka wannan sharhin nasu haka ake buga shi da tuntuni ka gani, kamar yadda a sama sai a sanya sunanin Nasa'i matanin, a ƙasa sai a sanya ainihin sharhin Suyuti, sannan a can ƙasa sai kuma a sanya na Hayatu Sindi. Ina fata an gane. A mujalladi biyar ake bugawa, kashi yadda ka gan shi haka, wato mujalladi hudu ko biyar ko ɗaya, mujalladi biyar ake buga shi. Asalin wannan bugun da ya zo mujalladi biyar saboda fihirarsa ne ta haƙiƙi da kuma kula da Malam Abdul Fattah Abu Rudda ya littafi. Amma ba haka ba, asali guda hudu ne tun da za ka gan shi, amma yanzu da Allah ya kawo mu zamanin kwamfuta an jarrabe shi, an cire shi daga duk abin da ainihin wato yake na sharhi, an yi mishi bugu da kwaya daya da ainihin wato wannan nuska ta Dr. Sheikh Khalil ainihin shekha da kuma wannan ainihin nuska ta darubin hasmin yanzu za ka iya samun da sa'ibir jik iri-iri a kasuwa na fata an gani gaskiya waɗannan su ne sharhohi waɗanda suka gabata daga baya wannan malamin na da kullum nake ba ku labarin shi malam muhammad dan aliyu dan adam dan musa buzu ne mutumin kasar ethiopia amma yana nan a zaune a garin makka yanzu yana karantawa a darul hadith al khairiyya yayi sharhin sunanin nasa'i sharhi mai girma kwarai da gaske mujalladi 43 wannan sharhi na sunanin nasa'i da yayi ya kai matuƙa kwarai da gaske to wannan sharhi ina daga cikin sharhohin da za a iya cewa sun zo daga baya-baya bayan wannan sharhi bazulul ihsan wanda shi abu ishaq har yanzu bai kammala shi ba hakika ya ma tsaya daga yin aikin Allah madaukakin sarki ya taimaka nuskar da zan dogara da ita da ikon Allah ita ce wannan nuska ta Abdul Fattah Abu Rudda ita zan rinka rikewa wajen karanto mata ne kamar yadda sharhohin nan kuma dukkanin su guda hudu za su iya zama mini madogara insha Allah ko kuma wani lokacin in bayani ya kama an dauko daga wani littafi in karanta muku wannan sharhin na shi ainihin wato malamin namu sunan shi Zakhairul Uqba Zakhiratul Uqba Zakhiratul Uqba mana Buzurul Lahira fi sharhil Mujtaba sharhin littafin Nasa'i mai suna Al Mujtaba saboda yadda farin jinin wannan sharhi ya kasance an buga shi an sake bugawa amma ya kare kwarai da gaske har sai ka ji dalibai ma a makaranta suna neman wane ko ka ji wanda zai saida zakira ko kuma wani ya latsa ka kai ba za ka saida zakira ka bane da Allah in sabuwa ta fito ka siya kwarai da gaske dalibai suna neman littafin an yi hidindimu da yawa akan littafin ainihin Nasa'i kamar yadda na fara ishara almai sun rubuta kamar yadda ainihin wato malam Abu Abdullah Muhammad Ishaq dan Manda Ibn Manda ya rubuta shurutul a'imma a inda ya kawo sharuɗa da ka'idojin malamai ire-iren su Nasa'i wannan hidima ce daga cikin hidindimun da aka yi wa littafin amma tattare da sauran ainihin wato malamai haka ta'jilul manfa'a bi zawaidi rijalil a'immati al-arba'a Ibn Hajar mai bulughul maram yayi kamar yadda har wa yau malamai ba su bushe ba har zuwa yanzu ane tawa ainihin waɗannan littafai hidima lashi wannan yace zuddatu ta'jilil manfa'a liman yuridu zawaid rijalil a'immatil arba'a ma'ana wannan ainihin littafin kamar ya tace wancan na Ibn Hajar ne mazajen da suka ruwaito hadisi cikin Bukhari Abu Dauda da Nasa'i da Tirmidhi da Ibn Majah ina fata an gane wannan kuma yace ar-riyadul murbi'a fi mattafaqa alayhi al-arba'a shi kuma yayi kokarin dauko hadisan da Abu Dauda da Nasa'i da Ibn Majah suka ainihin hadu akan ruwaito su Allah madaukakin sarki ya gafarta waɗannan malamai baki ɗayan su Allah madaukakin sarki ya ainihin saka musu da alkhairi jama'ar musulmi da wannan nake karkare wannan ainihin wato muqaddimat tawa wanda kuma insha Allah ta'ala ita ce ta kawo ƙarshen dukkanin muƙaddimoni na ainihin karatuttukan da muka sanya a Darul Hadith wanda kusan a ce mako biyu da suka wuce aikin da muke ta yi kenan an fara karatun littafi kaza an fara karatun littafi kaza insha Allah ta'ala abin da zai biyo baya shine fara karatun waɗannan littafai kamar yadda muslim kun ji mun fara karatun shi to haka littafin nan na al-Imam an-Nasa'i shi ma haka za mu fara karatun shi insha Allah ta'ala a cikin kasan na gaba wanda za mu yi wa lamba da number 1 wannan shi muka yi wa lamba da ainihin wato 0 Allah madaukakin sarki ya albarkace mu a cikin waɗannan abubuwa wannan makaranta ta mu Allah ya ƙara mata albarka kuma Allah ya tsare mana makarantar da tsarewar da yake wa addini shi muna roƙon Allah madaukakin sarki waɗannan karatuttuka Allah ya ƙarfafe mu akan isar da su kuma Allah ya iyar mana sannan Allah ya sa mana hannu abubuwan da zamu karanta da waɗanda muke karantawa ya Allah muna roƙonka ka tsarkake zuciyarmu a cikin su Allah kuma ya tarbiyance mu akan su ya tarbiyance zuriyarmu waɗannan ayyuka da muke kafawa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu ne wa duniyar mu ne kuma mu ne wa lahirar mu ne kuma Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu da su ya kuma jiyadda mu dadi da su kamar yadda na sha faɗi jama'a muna gayyata musamman ɗaliban ilimi su lazimci zuwa wannan makaranta domin ƙaruwa da waɗannan alkhairai waɗanda ba ɗaliban ilimi ba daga cikin ma'aikatan gwamnati da 'yan siyasa da sarakuna da waɗanda suke 'yan kasuwa su kuma da gwargwadon yadda lokaci ya bayu amma dai alhamdulillah ana taskance waɗannan karatuttuka a cikin kasusuwa wanda komai tsawon shekaru insha Allah idan ka zo za ka ainihin iya samun su da gwargwadon irin fasahar da ta tabbata a wannan lokaci saboda haka ɗaliban ilimi a daure a mallaki waɗannan littafai kuma a dage a koyi karatunsu tukuru kamar yadda muka je muka koyi karatunsu muka ruwaito su daga ainihin masanansu kuma ku je ku yaɗa wannan abu da haka ne alheri yake yaɗuwa da haka ne kuma ƙasa take ainihin ginuwa a samu cikakken zaman lafiya da kwanciyar hankali saboda matasa imma a karantar da su imma su karantar da kansu imma a yi musu jagoranci ga abin da ya dace imma su yi wa kansu jagoranci ga abin da suka ga ya dace da su saboda haka matasan ne dattawa ne mata ne to muna fatan Allah madaukakin sarki ya albarkace mu a cikin waɗannan karatuttuka za mu dan saurara a nan mu ba da damar ga masu tambaya ɗaya biyu ga abubuwan da muka tattauna idan kuma babu tambaya insha Allah ta'ala to dai muna sanar da mutane cewa karatun wannan littafi dai ranar Laraba tsakanin magriba da isha ƙarfe 7 zuwa 8 galabi insha Allah kamar yadda yake sauran darussa su kuma ainihin za su ci gaba a haka ga bayani ranar Talata tsakanin magriba da isha tafsiri ranar Laraba sunanun Nasa'i ranar Alhamis kitabul kaba'ir ranar Juma'a fiqhus sira ranar Asabar sahihu Muslim ranar Lahadi ma sahihu Muslim to ranar Litinin babu darasi to ranar Alhamis da Juma'a karfe 6 na safe akwai ahkamul jana'iz a yayin da karfe 6 na safe na ranakun Asabar da Lahadi akwai littafin dan fodi wasiqatul ikhwan kamar yadda ranar Asabar da Lahadi karfe 4:30 ne sahihu Muslim sannan karfe 8:30 kuma na daren Asabar da Lahadi din sahihu Bukhari a markaz dan haka jama'a musulmi kun ji waɗannan jeran giyar littattafai da kuma rubdugun karatuttuka to insha Allah ta'ala har wannan shekara ta karkare wanda ya rage yanzu wata ɗaya ko wata biyu babu wani sabon littafi da za a sa haka waccan shekara da za ta shigo har sai lokacin da aka sauke ɗaya daga cikin littafan nan sannan sai a cire shi sai kuma a mayar da wani insha Allah amma akwai littafi ɗaya wanda mai yiwuwa shi ba za mu ainihin karantar da shi ba sai lokacin da muka gama ɗaya daga cikin manyan littafan nan insha Allah na ce mai yiwuwa abu ne a hannun Allah shine sharh sunna ya sharh sunna a samu mata rana daban wani lokaci amma can gaba ba nan kusa ba mai yiwuwa kuma sai an sauke Muslim ko kuma da sa'i al'amari ne a hannun Allah idan da tambaya sai a gabatar da tambaya na malam bismillah na'am 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 sana'ar imam an-nasa'i wallahi wannan na daga cikin abubuwan da malamai ba su ruwaito mana ba innama kamar yadda nake so a fahimta shine baya nuna dan ba a ruwaito abu ba baya nuna cewa baya yi sai dai kawai kullum malamai sukan bada muhimmanci dangane da abin da ya shahara ne imam muslim da muka tattauna dangane da sana'ar shi al'amarin ya shahara ne ya zama kasaitaccen mai kuɗi yanzu kaga da yawanci akwai malaman da za a zo tarihin su ba za ka ji an bayyana wannan ba saboda sana'ar ba ta bayyana ba ko da yana yi dan ya zama mai yiwuwa akwai wakala a ciki ko kuma mubaraba ake mishi ta bada hannun jari ne ana can a nemi shi don haka kawai zallan karatun aka san ya shahara da shi. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Na'am. Na'am. Wannan yana cewa saboda an ce na cin kaji ko zai yi a ce ko makiyayi ne kai ma ya gana cin kaji amma ba ce maka makiyayi ba ba fata an gane. Su kajin ma ai an ce yana bayarwa a siyo ne a kiwata mishi shekara ba mai kiwaci ba. Allahu musta'an. Na'am. 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 Wato yace gaskiya abin da bai gane ba shine waɗannan malamai da su manyan malamai ne irin su Abu Dauda, Nasa'i, Tirmidhi, Ibn Majah. Amma kuma gashi sai a ce an samu hadisin ƙarya a littafin su. Yaya abin yake faruwa? Shin ba su san da haka bane? A sun sani. Kuma a cikin sanin su suke sawa. Sai dai dama su malaman ba suna dogara da isnadi. Idan har malami ya kawo isnadi to shikenan yana nufin cewa da zarar kai ka gani to kai ka ga ƙaryar, saboda a wancan lokaci da malaman da ɗaliban ilimi suna iya gane hadisan ƙarya daga hadisan da suka ingantattu matuƙar an kawo isnadi. Wanda suke cewa man asnada faqad ahalak, wanda ya kawo maka isnadi to ya gama kawo maka hujja. A ƙarƙashin wannan sukan kawo hadisi maudu'i asali ba don su su kafa hujja da shi ba, sai su kulla babi akan wani abu sai su kawo hadisin, sai zan hadisin ƙarya ne, wai suna son su nuna maka ne wane da ke fatawa kaza, to kaga irin hadisin da yake hujja da shi. Ko kun fahimta? A ƙarƙashin wannan manufar ce ta sa Imamu Dharqutni ya rubuta littafin shi, yana nufin ya tattara hadisai waɗanda ba su inganta ba a ɓangarorin sunan, don haka ɗan kaɗan ne akan samu sun inganta a cikin Dharqutni. To sai kai mamaki babban malami irin Dharqutni wanda ba ya barinta ta kwana shi ne zai je tattara hadisan ƙarya da munkarai da ba'ifai? A'a, yana nufin ne ya ce a babi kaza da kaji ana kafa hujja cewa kaza sunna ce, sai ce maka kaji hadisin fa da ake hujja da shi bai inganta ba. Na fata an gane. Saboda haka ba wai ba su sani ba ne, ba kuma wai ba su gano ba ne, sai daga baya ne aka gano, ko da suna sani. Na'am. Domin da yawancinsu su ne da nufin tarawa ne, amma in suka nufi tacewa kamar Bukhari da Muslim ai kaga ba a iya kama su galibi a ire-iren waɗannan al'amura. Na'am. Sai wa kuma. Na'am. Abdul Karim ne. A ko da shi ne da ya shahara a cewa ɗalibin shi ne, mai ya yana da muwazama, yana da nacin kullum yana tare da shi, shi ne sai ya zama shi zai shahara, amma ba lallai ɗan shi ɗaya ba. Kaga yadda aka ce yana da mata hududun nan, ɗan ne ya yi zama ba zai zama ɗaɗa yake da su. Na fata an gane. Na'am. Sannan sharhohin ai gaba ɗayan su nace za a zama mana madogara insha Allah. Sharhin farko Suyuti ya rubuta, sharhi na biyu Hayatuddin Sindi, sharhi na uku Abu Ishaq Al-Huwaini, sharhi na hudu Malam Muhammad Ali Adam. Dukkanin su waɗannan sharhohin za su zama abin dogaro insha Allah ta'ala. Allah ya taimaka. Na'am. A'a, ban karanta cewa ya makance a rayuwar shi ba shi. Na'am. Na'am, ban karanta haka ba gaskiya. Na'am, sai wa kuma. Na'am. Na'am. wato abin da yake faruwa wannan ana kiran ta raflatus salihin. Raflatus salihin ita ce in kai salihi ne mutumin kirki ne, sai kuma ka rinka ganin kowa ma haka ne, sakamakon haka sai mutane su ta amfani da wannan irin dabi'a taka suna cutarka. Misali yanzu galibin ustazai a wannan zamanin suna da tsoron Allah, suna da takawa alhamdulillah, sakamakon wannan idan hudda ta hada su da wani dan duniya sai dauka cewa zai iya cutar su, saboda da ka cuce su ka ce wallahi tallahi Allah ne ka ausa yace to Allah ya kiyaye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina fata an gane abin da yake faruwa a wancan lokacin. Ana samun zuhud, waɗanda suke zuhudi sai su zauna a masallaci galibi saboda nagartarsu da yadda suke. To in wani ya tsara hadisin ƙarya yana so ya shigar da shi cikin jama'a, sai dai sai ya rawani da naɗi, sai ya taho, sai ya zo, sai ya samu ire-iren waɗannan mutane, sai ce algafa tamala akwai hadisi ko da muka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi ya ce kaza ya ce kaza, sai ga ya ce sallallahu alaihi wasallam. To in ya bashi hadisin sai ce to dan uwaya sunanka ne, zai ce wani, sai ce oh to alhamdulillah. Ran juma sai ka jiya miƙe a masallaci yana wa'azi da wannan hadisin. Idan da malamin hadisi sai ka jiya ce to ai wannan da ya baka hadisin makaryaci ne, shi malamin hadisi ya san shi a matsayin makaryaci, shi kuma nan saboda yadda shi yake da ba zai iya ƙarya ba, sai kuma yake ganin kowa ma ba zai iya ba. Ko kun fahimta? Shi yasa zaka ji malaman hadisi suna cewa ba mu taɓa sanin mutanen da ƙarya ta fi yawa a cikin hadisin su ba fiye da mutanen kirki. Me suke nufi da mutanen kirki? Ba siqat ba, salihai suke nufi, waɗanda za su zauna su mutanen kirki ne. To an fi samun ƙarya a cikin hadisansu, ko kuma hadisan ƙarya a cikin riwayoyinsu, saboda irin wannan fakewa da su waɗannan irin mutane suke yi. Jama'a an fahimci wannan? Allah madaukakin sarki ya taimaka. Jama'a za mu saurara a nan insha Allah ta'ala, muke cewa subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Alhamdulillah.